soumis à deux thèmes ou elles sont soumises à deux thèmes, le thème qu'on donne à chaque.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Talata 13 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a cika kwanaki kaɗan bayan dabban ɗaruwan jama'a sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Najeriya, wasu 'yan kasuwa na kirga asarar da suka yi. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da wato Ramatu Garba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe muku layin waya a yau domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine menene tasirin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi a Najeriya. Lambar dai kamar kodin shi ita ce alamar tarawa 1202 980 6850. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kiraye da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran, inda Iran din ta ce mayar da kasashen Faransa, Jamus da Burtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga Iran da kawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasser Kanani, ya ce ba tare da musanta laifuffukan da Isra'ilan ta aikata ba, sanarwar kasashen yammacin uku sun rufe ido inda suke neman Iran ɗin da ta zuba ido kata mai da martani ga keta haddin da aka yi mata a cikin ƙasa. Kanani ya yi kira ga Paris, Berlin da London da su yi ta ƙari wajen hana yakin da ake yi a Gaza da wato da takawa Isra'ila birki a azabin yakin da take yi a yankin. A ranar Talata nan ne ministan tsaron Isra'ila Itamar Ben-Gvir ya ce ya kamata a kyale Yahudawa su yi ibada a harabar masallacin Qudus, kasancewar shi wurin bauta ga Yahudawa, inda suka kaddamar da wani sabon kalubale game da wuri mafi muhimmanci a gabas ta tsakiya. Cikin sauri Prime Minister Benjamin Netanyahu ya karaita cewa za a samu wani canji akan dokar da ta haramta wa Yahudawa yin ibada a harabar masallacin, kasancewar tsarkakakken wurin ibada ga musulmi da Yahuda baki daya. A nan take ya sanar da rashin amincewar shi da Ben-Gvir, wanda ɗaya ne daga cikin jagororin jam'iyyar addini ta ƙasa a cikin gwamnatin haɗakar ƙasar. Wata sanarwa da aka fitar daga ofishin Netanyahu ta ce babu wani tsarin kowane irin minista game da wurin bautar, ko da kuwa ministan tsaron ƙasa ne ko ma wani minista na daban. Wannan dai shi ne karo na biyu a jere cikin makon nan da ake samun ya tsama tsakanin Netanyahu da ɗaya daga cikin manyan ministocin shi. A ranar Talata nan masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take haƙƙin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa, inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ci ba gani, fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara. Bangare mai zaman kanshi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da bincike a kan Myanmar ya ce a watanni shida da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan uku aka tilastawa ficewa daga gidajensu sakamakon bazuwar tashin hankali a ƙasar. Shugaban hukumar Chief Nicholas Komjian ya ce sun tattara shaidu masu ƙarfi da suka nuna irin rashin imani da cin zarafin bil'adama da ke faruwa a sassan Myanmar. Ya ce an aikata yawancin laifuffukan ne ta amfani da yanar gizo wajen azabtarwa da cusa tsoro a zukatan al'umma. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan wasan Afirka ke komawa gida daga Paris, magoya baya 'yan wasa a nahiyar na cike da karsashi. A yayin da kasashen Afirka suka yi nasarar lashe gwamman lambobin yabo a Paris, 'yan wasa da dama a to haifaffun Afirka sun daga ciwo ma wasu kasashen waje lambobin yabo na zinariya. Ƙungiyoyin 'yan wasa daga Afirka sun lashe lambobin yabo har 38 a wasan na Olympics da aka gudanar a Paris, inda kasar Kenya ke kan gaba da lambobin yabo 11. da a ce daya daga cikin yan wasan Kenya ta buga mata wasa maimakon kasar Bahrain to tabbas da Kenya ta samu karin lambar zinariya Winfrey yayi ta lashe lambar zinariya a gudun mata na da kanin wani na mita 300 mai koyar da ita gudu coach Gregory Lonzo wanda ke horar da yan wasa a kasar ta Bahrain ya shaida wa muryar Amurka cewa akwai tagomashi ne gwabi da kansa yan wasa su buga ma wata kasa wasa
Colombia in Bahrain go direct so the Olympics over the water when you don't go for trials
so yace anan Bahrain muna zuwa ne kai tsaye zuwa wasan na Olympics ba ma zuwa wani gwaji saboda ba mu da yawa yan wasan Kenya sun yi nisa a duniya sannan Bahrain na biyan su sosai kuma suna kula da yan wasa da biyan su hakokinsu akan lokaci a duk ƙarshen wata A yau talata jami'an taliban na Afghanistan suka ce akalla farar hula uku ne mace ɗaya da yara biyu aka kashe a yankin kan iyakar ƙasar a yayin wata arangama da Pakistan. Mai magana da yawun ma'aikatan gida na taliban da ke Kabul Abdul Matiq Qani ya zargi dakarun Pakistan da harin na ranar litinin a kusa da tsallaken kan iyaka na Tokhan. Da jama'a ke yawan bi ya yi ikirari cikin wata sanarwa cewa bangaren Pakistan sun kai kace gidajen fararen hula a Afghanistan inda dakarun Taliban din suka mai da martani ta yin ramuwar gayya suka yi fatafata da wasu wuraren shingaye na kan iyaka da Pakistan din ta wato na Pakistan guda biyu to sai dai majiyoyi masu zaman kansu ba su iya tantance lamarin ba wani jami'in tsaron Pakistan ya ruwaito cewa sojoji uku sun samu rauni a lamarin yayi magana ne cikin sirri sakamakon ba a bashi izinin tattauna batun a bainar jama'a ba.
Hawwa Sharif ke ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kwanaki kadan bayan da ɗaruruwan jama'a suka fantsama fadin tituna a fadin Najeriya domin nuna adawa ta barewa tattalin arziki da kuma rashin shugabanci na gari. Wasu 'yan kasuwa na kirga asarar da suka yi ta hanyar rufewa sakamakon sace-sace a lokacin zanga-zangar. Ministar masana'antu da kasuwanci da zuba jari ta Najeriya Doris Anit ta ce kasar ta yi asarar sama da naira biliyan 500 a kowace rana yayin zanga-zangar. Amma tambayar da yawa ke yi ita ce shin masu zanga-zangar sun cimma burin su? Ilyas Kasimu Ajos ya tattauna da wasu 'yan kasuwa ya haɗo mana wannan rahoton.
A irin wannan lokaci kasuwar kayan lambu da ke farar gada a Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya ba ta rabuwa da jama'a. Amma yanzu haka harkoki a wannan kasuwa sun tsaya sakamakon zanga-zanga da wasu 'yan Najeriya suka gudanar makonni biyu da suka wuce.
A gaskiya wani al'amari bai zo mana da daɗi ba. Farashin mota da muna ɗaukan boxer 350,000. Amma akalla a wannan matsalar da aka samu mai mota zai ce maka ba zai je kudancin kasar nan ba akalla muna daukan wannan mota naira 700 kaga yanin ka biyu kuma idan aka tafi da shi mun direbobin da isa ba sa so su tafi saboda suna jin tsoron hanya kar a tare su a lalata musu dukiyoyin su mu da muke da kaya ko su da suke da mota to suka ji tsoron tafiya sai kai ta neman mota baka sawo kuma ga kaya a kasa idan ba a loda ya tafi ba zai lalace
Ranar 1 ga watan Agustan nan ne dai, 'yan Najeriya musamman matasa suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki 10 domin koka tsadar rayuwa da 'yan kasar ke fama da ita, sabili da wasu matakai da gwamnatin kasar ta dauka.
An ce an tura taki, kun ga taki?
Mutane da dama musamman 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na gani cewa wannan zanga-zanga ta bar baya da kura. Idan aka yi la'akari da lalata kayayyakin al'umma da wasu ɓatagari daga cikin matasan suka yi wanda hakan ya haifar da dokar hana fita kuma ya daɗa jefa mutanen birnin cikin ukuba.
Tunda aka yi zanga-zangar nan yau wurin kwana 10 kenan muna zaune a gida sai kwana biyun nan ne muka dan fara fitowa gashi nan mun fito haka dai da a wurin aikin nan kusan muna samun naira 500 yanzu mun fito bai wuce mu samu 200 ba 500 mu koma gida gashi ka an sa mana doka 266 yanzu mun dawo 828
ai ya shafe mu ta hanyoyi da yawa wannan mu ya kasance yan bude gari kullun namu zuma ne ma abun da muci to kuma kaga an kullu garin nan muna cikin damuwa mu da iyalan mu dole yan bude gari ne muke samu abun da muci da mu da iyalan mu wannan abin ya shafe mu da yawa kuma duk abubuwa daga shi nan mun jima a kasuwa an ƙara mishi kuɗi.
Akwai hanya ta zanga-zanga wacce ya kamata a mika kuka gwamnati ta saurara amma ba ta irin wannan hayaniya ba. Zanga-zanga ta ilimi addini ma ya yarda ka gaya wa mutum damuwarka shi kuma ya ji damuwarka ya gyara, amma ba zanga-zanga da za a fasa shaguna a tara motoci a yi musu warwaso ba, wannan ba shi ne zanga-zanga ba.
Yanzu haka dai harkokin yau da kullum sun fara dawowa birnin na Jos, sai dai kuma idan ka kalli fuskokin al'umma za ka ga cewa babu walwala balle annuri. Daga Jos a Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.
To Allah ya kyauta, a gaida Ilyasu Kasimu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a shafa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To kafin mu kai ga bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi, yanzu kuma sai shirin Allah ɗaya gari bamban wanda aka nada a makon da ya gabata lokacin zanga-zanga gama gari a Najeriya.
Wani garin da ake kurba manya da zalla,
wani gari
bai kai ga basu da nisa ba,
wani gari
bai canja ja a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manya da zalla.
Ma zalla jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban.
A wani gari sun tashi masu cin taka duk ayyukan su sai ilimin ka take.
To zanga-zanga a ƙasashen da aka ci gaba ita ce hanya ɗaya tilo da mahukunta ke amsa kiran jama'a nan take. Babu ƙasar da ba a taɓa yin ta ba, yayin da a halin yanzu ake kan yin ta a tarayyar Najeriya. A wasu sassan kasar tuni ta rikide zuwa tarzoma. A Birtaniya, wani matashi da ya bi sahu a ɗaga muryarsa a game da matsalar da talakawan Najeriya suke ciki ya bayyana damuwa kan halayyar wasu da ya kira bata gari.
Ya zama dole sai sun kama hannayensu, ya zama dole mutum sai ya nutsu, ya zama dole sai kowa san abin da yake. In dai canjin muke so da gaske,
suna a dagona kuma ba su kyauta nomanta. A wani gari mata suke fitatunta tatin da mata.
Halin da kasar mu take ciki dole kowa zai girgiza. Ina ƙara tunata ni duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a, yi mata addu'a.
To malaman da ya jagoranci wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus kenan wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda wasikila aka ji a labaran duniya, tun dai daga ranar 1 ga wannan watan na Agusta, matasan Najeriya suka soma gudanar da wata gagarumar zanga-zanga don nuna fushinsu a game da matsin rayuwar da talakawan kasar ke fama, suna buƙatar sauyi. Haka kuma wasu 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje suma dai sun fito sun gudanar da tasu zanga-zangar domin nuna goyon bayansu ga 'yan Najeriya da ke gida.
Sunana Anas Muhammad Sani, an fi sani na a kafafen sada zumunta da Uncle Anas. A halin yanzu ina zaune a birnin London a nan Ingila. Dalilin na shiga zanga-zanga shine ganin yadda 'yan uwana a Najeriya suke cikin halin haula'i, ta yadda ya kawo yanzu ɗan Najeriya ba ma maganar wutar lantarki yake ba, ba maganar ruwan sha yake ba, ba maganar duk wani basic amenity, wani ilimi mai inganci duk ba ma shi talakan Najeriya ke magana ba yanzu. Yanzu magana ta yi guda ɗaya zuwa biyu ne tsaro da ya yi mashi katutu. Yanzu tsaron ma bayan tsaron ya gagara kusan shekara 10, yanzu kuma an zo an ƙara da matsala ta yunwa. So gaskiya wannan shi ne babban dalilin da ya sa na ga cewa ni ma barin ba da na gudunmawa daga inda nake. a dai bangare kuma anan in gida naga cewa bari in kare wani hubbasa in ga yadda zan tattaro kan mutanen mu abokan mu mutai can inda ake tira Nigeria House kenan embassy din Nigeria da kenan London abin dai ba tare da samun cikakken goyon baya daga wasu amma dai still dai a bihana na tafiya ba na tafi na yi tafi na tafi haccan embassy din Nigeria na kuma gudanar da tawagar zanga-zanga cewa ko da ni kadai ne zan yi ta halali ma na ma samu ɗaya biyu da suka taya ni muka gudanar da wannan zanga-zanga a madadin ƴan Najeriya da ke can.
To a yayin da aka shiga rana ta shida da soma zanga-zangar da kawo yanzu ta janyo asarar rayuka da dukiya, wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus sun ce sun shiga damuwa matuƙa.
Muna cikin alhini na wannan tashin hankali da yake faruwa, muna kuma roƙon Allah ya kawo mana mafita ta alkhairi. Allah ya sassauta mana sakamakon irin wannan alhini da muke ciki. Har ma yau mun yi saukar alkur'ani mai girma, mun yi addu'o'i babu ji babu gani babu iyaka.
Malama Sadiya Abubakar kenan.
Take in a game, what can she? I say, can I get the kissing? I say, what can he ask?
To da dama daga cikin su dama sun koma karatu Cyprus ne bayan da rikicin kasar Sudan ya tilasta musu barin kasar. Ganin ta'asar da zanga-zanga ta haifar yasa wannan matashin ya nemi a yi hattara.
Sunana Nura Iliyasu Gagarawa. Na san lokacin da Sudan suka fara zanga-zanga da kuma yadda suka kare da kuma yadda abin ya janyo musu. Duk da dai zanga-zanga ta Sudan ta sha bamban da zanga-zanga da ake yi a Najeriya, saboda su can sun yi ta ne a lokacin mulkin soja a sakamakon kuɗin biredi da suke kiran shi da suna ash da ya karu daga kwandala biyu zuwa 20. Wannan yasa suka ci gaba da yin zanga-zanga har zuwa lokacin da aka hambarar da gwamnatin shugaba El Bashir. Tun daga wannan lokacin Sudan bata komai bai sake komawa yadda yake ba, komai ya ci gaba da lalacewa. Suka ci gaba da samun matsala har ta kai ta kawo wannan lamari da suke ciki a yanzu. Ko da ya zamto cewa sun tsaya da abin da suke yi a yanzu, to Sudan za su dauki shekaru masu yawa ba su koma irin yadda suke ba. To wannan dalili shine abin da ya bamu tsoro, shine abin da ya sa muka tsaya muka gudanar da sauka, muka yi addu'o'i, muka yi alƙunutu akan Ubangiji Allah ya dawo da Najeriya martabarta ya kuma daidaita al'amura ya dawo mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
To dai an ci gaba da zanga-zangar a Najeriya, inda a wasu sassan ta rikide zuwa tarzoma tare da tilasta gwamnonin wasu jihohin ayyana dokar hana fita. Anas Muhammad Sani ya ce hakan abin damuwa ne, yanda wasu bata gari ke neman kawo tarnaki ga buran masu zanga-zangar neman sauyi.
In dai canjin muke so da gaske, muna fatan Allah ya canza mana waɗannan shugabannin, muna fatan mu fito mu faɗi wa duniya halin da muke ciki kuma a saurare mu. To ya zama dole sai kun daina taɓa kayan mutane, sai kun daina fasa bankuna, sai kun daina taga mutane kuna an shawoyinsu, sai kun daina fasa shagunan cin abinci kuna kwatar buhunan shinkafa kuna kaza kuna wannan, dole duka sai mun fita su. Mu fita zanga-zanga, mu tafi lafiya, mu dawo lafiya. Wanda bai iya fita zanga-zanga saboda bai da abincin da zai ci ya tafi zuwa wajen neman abinci.
Kawai yanzu dai babu alamun dakatar da gangamin. A ɗaya ɓangaren kuma ana cike da fargabar abinda ka iya biyo baya. Ɗaliban da suka ga tashin hankali da zanga-zangar ta haifar a ƙasar Sudan sun yi maza-maza wajen gudanar da addu'o'i da Sheikh Abdulrahman Yakub Milaya ya jagoranta a ƙasar ta Cyprus.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina son ɗan tuna mana ko in tunatar da mu muhimmancin wani abu. Addu'a ita ce mafi girman abu da mumini yake dogara da shi, ya miƙa saƙon zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa. Kamar yadda muka sani ƙasar mu, duk inda aka je ita ce alfaharin mu, kowa namu yana ciki. Halin da ƙasar mu take ciki dole kowa zai girgiza. To amma dai ba abin da yafi karfin Allah subhanahu wa ta'ala, muna neman taimakonsa. Ina ƙara tunata ni duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a, wannan ƙasa ta mu wato haƙƙin ta ne akan mu, yi mata addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsare ta daga duk wani shari. Ayi addu'a.
To da haka ne za mu naɗa tabarmar shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, za mu tukarba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramata Garba. Yanzu kuma lokaci ne da zan buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine menene tasirin zanga-zanga tsarin rayuwa da aka yi a Najeriya. Lambar da ka mako da shi ita ce alama tarawa 1-202-980-5050. To ga kira na farko mun samu daga Gombe. Wane ne aka layi daga Gombe? Malam na Gombe kana tare da ni? To da alama dai kamar babu mutum da Gombe. To layin mu abu da yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Zanga zanga ta faru kuma ta wuce. Akwai to ga kira mun samu, wane ne kuma daga ina kake kallai? Wane ne aka layi? To da alamu akwai dan tangarda ga layin wayar tamu na yau. To amma a ci gaba da gwadawa domin a same mu. Menene tasirin wannan zanga zanga? Shine maudu'in da za ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Shin an cimma buri ko kuma kulliya ta cimma sabiya kudin sabulu? Wane ne aka layi?
Bata biya ba.
Wane ne ya sunanka tukunna malam?
Bello Alhassan ne daga Katsina ko daga Gombe State.
To Bello Alhassan ka ce bata biya ba, me yasa ka ce bata biya ba?
To mun da anyi zanga-zangan nan, to taimakon a ce to an kare mana hawaye cewa ga abin da ya kamata gwamnati ta ce to ta ɗauke mana tallafin ko kuma ga abin da ya kamata a yi mana, to ba a yi ba. Kuma da shi an sha wahala, an fi an kaballe shagunan mutane da an tattake mutane, kaga kulliya bai tafiya kudin sabulu ba.
To malam Bello Alhassan, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa. Wane ne aka layi daga Nasarawa? Akwai mutum daga Nasarawa? To ga wani akan layi, wane ne kuma daga ina ki kira?
Kwantagora.
To ya sunan malam na Kwantagora? Jihar Niger.
Injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya, muna sauraron ka. Shin kulle ta biya kudin sabulu wannan zanga-zanga da aka yi?
Bata biya kudin sabulu ba, saboda ba a samu matsayar da an kai ba. Dan ya dace wa zanga-zanga an ta an kai ta kota sati guda ana yi, ya dace ake shugaban kasa ya rike kudin mai. To bai ko bai ce ko yi bai ko san ana yi ba, dan haka sai dai a shirye wata gagaruma wadda ta shigo da an kai.
To ba ka ga wannan da aka yi
kuma biyan bukata ko da.
To kasancewar an yi sace-sace, an lalata dukiyoyin al'umma da suka zuba don tallafawa tattalin arziki, ba ka ganin cewa wannan abin da aka yi zai maida hannu a gwagwaba yake nan?
Eh, gaskiya sace-sace bai yi ba, tsakani da Allah. Duban bai zo kana neman yanci ba, kuma addu'a na taɓa kayan al'umma bai yi ba. Yanzu a gyara a yi wata babba wadda ya za a bar taɓa kayan kowa a girgiza gwamnati.
To an yi ƙarama ba a taɓa babba malam? To mun samu kira daga Kebbi. Wane ne aka layi da Kebbi?
Assalamu alaikum, sunana dai Dan Asaba Mai Fata Yahudi daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
To Dan Asaba Mai Fata, muna sauraron ka. Kulle ta biya kudin sabulu?
To ni ganin ne ba a kai hujjan da za ku tambaye mutane ko kulle ta biya kudin sabulu ba.
Me yasa?
Saboda zanga-zanga dai ba a yi ma yanzu za a yi ta. Illa dai mun ba gwamnati ta dan lokaci ne mu gani shin wanga zanga-zanga da aka yi ya yi amfani gare ta. Ka lura da mutane suna cikin wahala, suna cikin yunwa, suna cikin talauci ko yaya.
to dan Asabe kace dan Asabe kace an yi wannan baka ganin cewar rigimar akai akan wannan zanga-zanga za a ninka ta ina akai gaggaruma wannan tafi wannan kuma za a janyo matsalolin da tafi wanda akai yanzu
ai ba mu fata zanga-zangan da za a yi nan gaba ai irin wanda akai baya ko ba gaskiya ba saboda wanda akai an samu su bara gurbi barayin sun shiga ciki sun yi aika-aika sun lada ka duke mutane
to da Asabe da fatan wanda za a yi gaba babu bata gurbi to mun gode da wannan ra'ayi naka to ga kira mun samu wani ne akan layi
Allah ya samu rafa ba ku shan ruwa ce zafi daga laya
to malam muna sauraron ka menene ra'ayin ka kan wannan kwalle ta biyo kun samu
wannan zanga-zanga ba ta yi amfani ba domin ai ɗan adawa ne kamar shigo shi kamar shi jagoran ci wannan abu kasa ne dai kawai akwai udar a akwai munafunci a kasa amma in adawa ya kamar shi su a ci ku sai ubi ta abisi ko ba kun ku so da mun ci wannan abu kuma wani abu ne da mun ga mun san cewa kawai fulawan ya mane ko suke suke jirki a kasan nan ba wai shi ba ba shi gaban ci bane na gari kake kasan nan to kuma mu kawai mu ne wa Allah kawai mu wa Allah kawai
to ubangiji Allah ka sauki gabar mu kara muna Kaduna har yanzu wane ne Kaduna
sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Ibrahim Alaramma kulle ya tabe kudin sabulu
to ni zan iya cewa amsa ne guda biyu ta biya ba ta biya ba
me yasa
inda zan ce ta biya shine cewa duniya ta ji hoton yan Najeriya kaga irin matsalolin da Najeriya take ciki sannan kuma gwamnati za ta yi tsardar na ƙara kudin mai a halin yanzu ko ƙara kudin wuta ko kuma kokarin tsawwala wani abu wanda zai zama takura ga talakawa to anan ta biya inda bata biya ba shine maganan fashe-fashen shaguna da abubuwa da suka faru na rashin jin daɗi amma fatan mu dai wannan ya zama izina ya kasance in za a yi wani kar a samu irin waɗannan matsalolin a tsaya a fuskanci Najeriya
da Malam Ibrahim Alaramma mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to bar mu je na da wani ne akan layi
sunana Alhaji Yahaya Muhammad Baikin ba mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger
to Alhaji Yahaya muna sauraron ka kulle ta biyo kudin sabulu
to gaskiya kulliya ba ta biya kudin sabulu ba da rinda inda ta biya tun lokacin da tuni ya bayani da an samu sauki ko kuma gwamnati ta san abin da ake yi ta damu da shi amma ba ta damu ba amma mu abin ta kai shi a wurin nan tun da demokradiyya ta da a zanga-zanga me yasa ba za a yi zanga-zanga abin da ya dace ba amma a zo har wa'ansu suna daga tutar wani kasa kuma sannan wasu suna balle da ƴan uwan shaguna in an ce matsala ne wasu kuma sun sa wa'ansu a cikin matsala saboda haka wannan zanga-zanga ba ta yi amfani ba ta rana ba saboda haka muna kira da ƴan uwanmu ka duba kudanci ba a yi ba amma mu ne kan arewa ƴan uwanmu na jan haushi ƴan uwa ba shi haka
Alhaji Yakubu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da kiran daukan waya kan muka karshen daga wayar mu a yau za mu ba haki buɗe layi ba ku dama ku kira gobe idan Allah ya kai mai jirgin wannan lokacin ku bayyana ra'ayoyinku mun gode to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice
to safila a takaice ma'aikata harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran inda Iran din ta ce magiyar da kasashen Faransa, Jamus, Burtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya a jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi karin kira ga Iran da kawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari a ranar 30 na ministan tsaron Isra'ila Itamar Ben-Gvir ya ce ya kamata a kyale Yahudawa su yi ibada a harabar masallacin Quds kasancewar shi wurin bauta ga Yahudawa inda suka kaddamar da wani sabon kalubale game da wuri mafi muhimmanci a gabas ta tsakiya cikin sauri Prime Minister Benjamin Netanyahu ya karyata cewa za a samu wani canji kan dokar da ta haramta wa Yahudawa yin ibada a harabar masallacin A ranar 30 nan masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya suka yi gargadin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makadi da rawa inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani fyaɗe da kungiyoyin ƴan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara.
To madalla da masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau baki da sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Laraba idan Allah ya kaimu inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama muna mika sakon godiya ga Usman Bala kofar Kudu wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa kuma yanzu haka muke tare da shi a zoren watsa shirye-shiryen mu da fatan Allah mai da kai gida lafiya yanzu a madadin Hawwa Sharif taimaka shirin yazo gare ku sai kuma Julie Lazarus Christian wadda ta hada ta raba da umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Rap daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu kwana lafiya assalamu alaikum